This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare nake da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
A yau Juma'a Masar ta tura da wata babbar tawaga zuwa ƙasar Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas a Gaza, inji wasu jami'an Misra guda biyu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗi a yau Juma'a cewa kwace babbar tashar nukuliya da ƙasar Rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in tulurin rana a daidai lokacin da ƙasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na Chernobyl a shekarar 1986. Ƙasar Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da na BBC Africa na wani ɗan lokaci bayan yaɗa labaran da suka shafi wani rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke zargin sojojin Burkina Faso da cin zarafin fararen hula.
To, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa al'ummomin yankin Alawa na jihar Neja da ke fama da barazanar Boko Haram na kokawa game da janye sojoji da aka yi daga yankin su.
Abin sai ya ba mu mamaki, yana sai kuma tare mana da hankali shi mu ne dai muka yi kokari muka yi hira da wasu kananan sojoji sai suke nuna mana cewa an zo kwaton su ne. To, muna jin haka shine kowa ya koma gida ya ce ma iyalin shi kowa ya shirya.
Daga nan za a ji cewa gwamnan jihar Jigawa da ke halarta wani taron tsaro a nan Amurka ya bayyana abin da gwamnatinsa ke yi don farfaɗowar darajar ilimi a jiharsa.
Da muka hau sai muka duba ita kanta ma'aikatar ilimi ɗin. Muka ga cewa da take da girma watakila abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata. Saboda haka sai muka kasa ta biyu. Muka yi ma'aikatar ilimi ta matakin farko da kuma ma'aikatar ilimi ta ilimi mai zurfi.
To, daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyon Vision FM na Sokoto zai kawo mana a yau. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email idan lokaci ya bamu dama. To, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, ga labaran duniya kashi na farko. A yau Juma'a, Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas a Gaza, inji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. Babban jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel ne ya jagoranci tawagar, kuma yana shirin tattaunawa da Isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a Gaza, inji wani jami'in Masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba. Yayin da yakin ke ci gaba da rincaɓewa, ana samun ƙaruwar matsin lamba daga ƙasashen duniya kan Hamas da Isra'ila don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Tattaunawar ta yau Juma'a za ta mai da hankali ne da farko akan iyakance musayar mutane da Hamas ke garkuwa da su domin sakin fursunonin Falasɗinu da kuma mayar da wani adadi mai yawa na Falasɗinawa da suka yi gudun hijira zuwa gidajensu a arewacin Gaza tare da takaita dokokin zirga-zirga a kansu, inji jami'in na Masar. A hali da ake ce kuma kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta harba makami mai linzami da makamin artillery akan ayarin motocin sojojin Isra'ila a yankin da ake takaddama akai-akai iyakar ƙasar, inda suka kashe wani farar hula na Isra'ila, inji kungiyar da kuma sojojin Isra'ila. Hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayarin motocin kwanton ɓauna ne dab da tsakiyar daren jiya Alhamis, inda suka lalata motoci biyu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce harin na kwanton ɓauna ya raunata wani farar hula na Isra'ila da ke aikin samar da ababen more rayuwa, kuma daga baya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu. Fadan da bai yi tsanani ba da ake gwamzawa akan iyakar Isra'ila da Lebanon ya sha yin barazana ga sake ɓarkewa yayin da Isra'ila ta kai hari kan mayakan Hezbollah a 'yan watannin nan. dubun dubatar mutane ne suka rinsa matsugunan su a bangarorin biyu na kan iyaka. A bangare Isra'ila kuma fadan kan iyakan yayi sanadin mutuwar fararen hula 10 da sojoji biyu, yayin da a bangare Lebanon aka kashe fiye da mutane 350 da suka hada da fararen hula 50 da ƴan Hezbollah 271. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a yau Juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da kasar Rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turirin rana, a daidai lokacin da kasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na Chernobyl a shekarar 1986.
To nan ba da jima'a ba, babu zai sake damar da karshen labarin duniyar, amma kafin nan mazauna yankin Alawa na jihar Neja na ci gaba da tserewa daga gidajensu saboda janye sojojin Najeriya da ke yaƙi da mayakan Boko Haram da aka yi a ga yankin. Lamarin da ya sa al'ummin yankin ke kwashe iyalansu don yin gudun hijira saboda ayyukan 'yan ta'addan na ci gaba da ta'azzara a yankunan nasu. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
Ɗaruruwan mazauna yankin Alawa ta ƙaramar hukumar Shiroro a jihar Nejan Najeriya ne ke ci gaba da tserewa daga gidajensu a sakamakon yadda mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da tafkata asarsu a wannan yanki. Rahotanni daga yankin na Alawa dai na nuna cewa hatta sojojin da aka jibge a ƙaramin sansanin sojoji na Alawa a cikin daren Laraban nan da ta gabata sun kwashe kayansu sun bar wurin. Wani mazaunin yankin da ya tsallake rijiya da baya kuma ya nemi a saka sunan shi ya ce ƙasa da mako guda kenan mayakan na ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da tafka ta'asarsu, inda suka ƙona garuruwa kimanin 5 a yankin, sannan suna ci gaba da dasa bama-bamai a kan hanya kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Fito sallar asuba sai muka ga suna ta rurrusa tent nasu na camp, suna dismantling nasu, dama sun zo da wasu trucks, manyan truck empty, suna ta loda manyan bindigunsu da suka kakkafa da sauransu. Abin sai ya ba mu mamaki, yana ya kuma tar mana da hankali, shi ne dai muka yi kokari muka yi hira da wasu kananan sojoji sai suke nuna mana cewa an zo kwaton su ne. To muna jin haka shine kowa ya koma gida ya ce mai iyalin shi kowa ya shirya, domin babu yanda zamu zo na gari wannan gari babu sojoji. To sai sa kowa yanzu ga yana kan hanya ne yana dawo da iyalin shi inda ya ga zai iya zuwa. Bom bom ne kowane lokaci a hanyar, bom bom su sojojin ai sun sha taka wannan bom din. Boko Haram din ga kauyukan da kace ne sun tatta da kauyukan nan, babu sauran mutane a kauyuka.
Yanzu kaman garuruwa nawa suka kona wannan yanki?
Akwai Samunaka, akwai da ake ce ma Samunaka, akwai inda ake ce ma Kaliya, akwai Tangon Sarkin Noma, duk wannan kauyukan yanzu na ga maka babu su. Sun kashe mutane sun kona gidaje.
To rahotanni dai sun nuna cewa ko baya ga kashi sojoji 6 a ƙarshen makon da ya gabata, a ranar Litinin din nan ma wasu sojoji guda 2 sun mutu, sannan kaftin guda na sojojin ya yi mummunan rauni a sakamakon bom da motar su ta taka. A zantawarsa da muryar Amurka, shugaban na ƙaramar hukumar Shiroro a Kilo Kuta ya ce tashin sojoji daga wannan yanki ya ƙara jefa su cikin yanayi na tashin hankali.
Amma muna kira inda zama mataimakin gwamna madadin gwamna yau ya kira ni, wallahi mun gama waya da shi kenan, yanzu yake gaya mini mu kwantar da hankali. Ya riga ya tura kukan shi kuma yana kuma kyauta tasowa kukan shi zai karbi, inda za a bar wa na jami'an tsaron sannan mu ci matakin da zamu ɗauka kan lamarin. Saboda haka ina kira ga mutanenmu na wurin a yi tawakkali ga Allah, jarabawa ga daga Allah ne, kuma Allah kuma zai nuna mana hanyar mafita cikin lamarin.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin Najeriya akan cire sansanin sojojin na Alawa, domin kuwa ƙoƙarin samun hedikwatar sojojin Najeriya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kasar Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen murya Amurka da na BBC Africa na wani dan lokaci bayan yada labaran da suka shafi wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke zargin sojojin Burkina Faso da cin zarafin fararen hula. A jiya Alhamis ne majalisar kolin kasar ta sadarwa ta bada umarnin dakatar da sake yada shirye-shirye da kuma dakatar da shirye-shiryen gidajen rediyon ƙasa da ƙasa na tsawon makonni biyu. Haka zalika aka dakatar da shiga yanar gizo na dandalin BBC da VOA da Human Rights Watch a cikin Burkina Faso. A yayin da take watsa labarai kan rahoton na Human Rights Watch, muryar Amurka ta nemi jin ta bakin jami'an Burkina Faso da dama, amma bata samu ansa ba. Muryar Amurka ta yi tsayin daka kan rahoton ta game da Burkina Faso, kuma tana niyyar ci gaba da bayar da cikakken bayani akan ayyukan kasar. Burkina Faso ƙarƙashin mulkin soja a cikin 'yan watannin nan ta dakatar da wasu kafafen yaɗa labarai na yamma, ciki har da gidan talbijin Faransa LCI da France 24 da France Radio mai watsa shirye-shiryen rediyon Faransa ga duniya ko France International da jaridan Faransa ta Le Monde da mujallar Faransa Jeune Afrique.
Baba Yakubu Makirki ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suke halarta wani taron neman bakin zaron warware rikicin da ke faruwa a jihohinsu a nan Amurka, na zanta da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umar Namadi, inda na fara tambayar sa menene fa'idar wannan taro da ya kasa a nan birnin Washington DC.
To alhamdulillahi, ka dai san abin da yake faruwa a arewacin Najeriya, musamman wanda ya shafi harkar tsaro, kuma a matsayin mu na gwamnonin arewacin Najeriya, arewa maso yamma na Najeriya, muka zauna muka ga cewa ya kamata mu samu kanmu mafita a cikin wannan al'amari, duk da cewa ga abin da gwamnatin tarayya take yi, kuma ya kamata mu ma mu ba da gudunmuwar mu. So muka zauna muka nemi wannan cibiyar samar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa domin mu zo mu tattauna da su, mu gaya musu matsalolinmu, su kuma da yake suna da masaniya akan abubuwa da yawa irin wannan, suna da masaniya akan ƙasashe da yawa inda irin wannan abubuwa suka faru. So mu samu mu tattauna da su mu ga cewar ya za a yi mu samu fita. So muka haɗu da gwamnoninmu guda bakwai na arewa maso yamma, sannan akwai kuma arewa ta tsakiya, akwai Niger, akwai Benue, akwai Plateau, su ma da yake suna fama da irin wannan abun suka zo muka taho tare da su gabaki ɗaya. Su kusan mu goma ne muka zo. Babban makasudin zuwan mu shine mu tattauna matsalar harkar tsaro a wannan jihohi namu, kuma mu ga yadda za mu samu mafita cikin yardar Ubangiji.
Ya Excellency, tun hawanka wato wannan kujera taka, me za ka ce kun yi don haɓaka ilimi a jihar Jigawa?
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, ilimi shine gishikin zaman duniya, kuma mu a matsayin mu a jihar Jigawa mun ba ilimi muhimmanci fiye da yadda ake tunani. Domin na farko dai abin da muka yi da muka hau, sai muka duba ita kanta ma'aikatar ilimi din, muka ga cewa da take da girma, watakila abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata. Saboda haka sai muka kasa ta biyu, muka yi ma'aikatar ilimi ta matakin farko da kuma ma'aikatar ilimi ta ilimi mai zurfi, so wanda ake kira basic education da higher education. So wannan ya ba mu damar cewar abubuwa su rika tafiya yadda aka samu, yadda aka saba musu. So da muka zo wannan, da muka muna bayan mun yi wannan, sai muka ga cewar to da aka zo kasafin kuɗi na wannan shekarar, abinda muka yi shine sai muka ce to shi harkar ilimin nan yana ɗaya daga cikin kudurrinmu guda 12. Saboda haka sai muka ba ilimi kashi mai tsoka, kusan kashi 32% na kasafin kuɗinmu na shekara ta 2024 harkar ilimi aka bayar. Sannan daga farko muka ga cewar to sai muka sa aka yi mana sabe, aka bididdigi shin me yaya matsayin ilimi yanzu a jihar Jigawa. A kowace makaranta da take jihar Jigawa aka samu wani malamai nawa ne a wannan makarantar, dalibai nawa ne a wannan makarantar, ya azuzuwan makarantar suke, ya kujeru suke a makarantar, duka sai da muka samu wannan kididdigan na gaba ɗaya makarantar da suke jihar Jigawa. So wannan ya bamu damar cewar to yanzu mun gane matsalar da take a kowace makaranta. Saboda haka wannan ya bamu damar muka fara aiki. Yanzu nan na gama daga yanzu a shekara ɗayan nan kusan za ka ga cewar kusan kashi 40-50 na waɗannan matsalolin da muka gano
kusan mun gama da su da mun bayar ayyuka ana gyara makarantu ana dukkan abin da ya dace domin a daimai makarantun nan su zama yara za su iya shiga su karatu a cikin su.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Alhaji Umar Nabadi, mun gode. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kasashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba.
Mai saurare, barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari. Shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da dan gari za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke karamar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori, ya kuma fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in Lolo Osmaniya, sina kansala a majalisar mai rahama sarkin musulmi kuma kingmaker kuma a ban kasar Kilgori wadda take cikin karamar hukumar Yabo nan jihar Sokoto.
Wannan gari na Kilgori menene tarihin shi?
To, tarihin garin Kilgori dai wanda ya asasa shi shine Ibrahim mai tutar mujaddadi, wanda yake na daya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Puta Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu. Shi na daya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a, kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin daukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu. Shi Ibrahim mai tuta da suka zamna Sifawa, shi kuma sai suka rarraba kansu domin su tafi su ci gaba da karanta suwa da ilmantar suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke. So shi ita kasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce Madagel, lokacin da dan Fodio yana a nan garin Sifawa. To, har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello aka koma Wurno, yan uwan shi suna nan Dagel. To, har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na 5 wanda aka ce Mahaluru. To, shi lokacin sadda aka yi bore na Saturu sai aka rarraba su yan majalisar mai alharma, aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga Dagel, gari da aka ce ma Kilgori, domin su kula da al'umma saboda aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara. Don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan ƙasa, kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka ƙara ma garin ƙasa mai yawa. Lokacin cikin zuri ashe Ibrahim mai tuta akwai wani suka aure su ko wani ɗaya daga cikinsu Muhammadu Armiɗiya ɗan Hodiyo, sannan kuma shi ma sa'i Umaru ya Armiɗiya sarkin musulmi a Tiku. So lokacin akan bada ɓangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka. Don haka ga wannan gari ya kafa tun lokacin, kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo. Mafi yawancin mutane da suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Gobirawa da sauransu, asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma.
Me yasa ake kira wannan sarauta sa'i?
To, sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake title ne, matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular Usmaniya. Shi wanda an asasar da wannan sarauta ta Kilgori, sa'i Ibrahim mai tuta, shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake, wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko yayi noma, shi ka zo ya hidda haƙƙin Allah wannan zakka sai ya hissuwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da Baitul Mali, inda za a zo a tara wannan zakka, kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a basu zakka, kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddadi ya basuwa.
Jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi wanda suka kafu, shin menene Kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi.
To Kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take, don haka tana cikin kware da Dausayi da Fadama da wurin kiwo da wurin noma. Don haka garin Kilgori, ƙasar Kilgori ana ce mata Kilgori birnin duci, gewa take da duci, kuma gari ne na Hillani da Hausawa da kuma masu noma da kiwo, kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana.
Gashi kai ne sa'i na goma, shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar Daular Usmaniya?
To Daular Usmaniya kabe da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka riƙa sa'i tun na farko Ibrahim Maitut har zuwa yanzu, duk ayyukan da an kai na kafa Daular Usmaniya tare da su an kai da gudunmuwarsu da ba da goyon bayansu. Kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a, masani ne, kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan riƙa zakka, kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta. Kasan yaƙi lokacin in za a yi yaƙi ko nana, akwai wanda yake gaba, akwai wanda suke baya, akwai wanda suke hannun dama da hagu, to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi. Shi yake kula da duk wani manuba, kamar shi a front line commander wanda a gaba, wanda idan ana son a yi advance a ci gaba shi zai tadda tuta a yi gaba, idan ana son a karya ko a yi dama ko a yi hagu shi za a ba umarni. Ka san ga yaƙi akwai commander wanda yake dauke da tuta, sannan akwai theater commander wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi. So shi mai tuta Ibrahimu shi ne wanda a dauke da tutar jihadi ta dan hodiyo, kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke, shi yake kan gaba, shi mahaziki ne, mayaki, yana da takobin shi, yana bisa doki, kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula. Kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta duk sarakunan musulunci da aka yi.
To ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori?
Kwarai dukan su kaga shi daga baki daga shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi, don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hodiyo. Don hakan ga daga shi sai ɗanin Muhammadu, sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru, sai wanda Haliru shi sultan hicen da yayi Umaru shi yayi hice saboda lokaci ne an kaci Sokoto. Shi na ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a Tahanu Ahmadu da aka zo aka yi gwabza a Giginya, shi na ɗauke da tuta, ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba, ko wani turawa ba su ci ba, kuma dundunar ci sarkin musulmi a Tahanu sai suka shawara cewa su za su yi hijira su tahi Makka. Suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai haɗari, in sun ka basu sun ka tahi sun ataya su shiyo shirya su taho su sake mai da martani. Don haka sai suka bi su aka tahi can wani gari da aka ce ma Burmi, can ƙasar Adamawa, inda yake a nan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin ƙaramar hukumar Funika, ko yanzu haka akwai Hubba da can, inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarki musulmi At-Tahiru da kuma turawa. To nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i Umaru, sauran runduna suka wuce suka tai har Sudan, yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce ma mai runo a can Sudan. So shi wannan sa'i Umaru shi ya fice saboda gare shi ne aka yi wannan yaƙi, kuma suka yi wannan ƙarhin imani, suka huskanci Turawa, kuma suka yi jihad, suka yi hijira, suka tafi. To da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan, ko sai aka ba dan shi Haliru shi aka ba shi wannan wannan sarauta ta sa'i. To da gare shi sai wanda an mahaji na sa'i Abubakar, wanda shi kuma lokacin shi Turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can Burmi, aka ci aka samu wannan akasi sai suka tahi da tutar. To lokacin Sallan Ahmadu shi kuma mahaji na sa'i Abubakar aka dawo da tutar 1960 da Sardauna ya zo, Sardauna Ingila ta zo ta ba Sardauna tuta, Sardauna ba sarki musulmi Abubakar tuta, shi kuma sarki musulmi Abubakar ya ba mahina sai Abubakar. So waɗanga su suka yi hibice cikin masu sarauta Kilgori daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na.
Kai magana akwai al'ummomi daban-daban da kace Kabawa da Fulani da sauransu, ya zamantakewar su take tsakani?
A zamantakewar su lahiya lau take, ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi, ai duk zan ga mutane suna tare da dan hodiyo da yawan su wasu adrawa wasu gobirawa wasu gasunan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don hakan ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma ci gaba kwarai da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu
to wani kira zakai ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya
to muna ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya yahi komi yahi sarki yahi zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zaman musamman tsaro ya zama kowa yana fadaki yana bada gudunmuwa ga harkar tsaro yana bada gudunmuwa ga harkar ilimi ilimi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba
mai saurare ƙarshen wannan shiri kenan na da dan gari inda muka ji tarihin garin Kilgori da sarautar sa'in daular Usmaniya. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Lawal Aliyu ke muku fatar alheri.
To madalla a gaida Lawal Aliyu daga Vision FM Sokoto. Yanzu kuma lokacin da zan zakullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu rubutu aiko mana ta email. To sakon mu na farko a yau cewa idan shugabannin Najeriya suna son dawo da wato sun so dawo da tallafin mai su farfado darajar naira kuma su inganta matsalolin tsaro da kasar Najeriya ke fama da ita hakan zai jefa ta makoma mai kyau sako daga Malam Umar Kambaya wuri sai kuma sako da fito daga Ilyas Yakubu Dagawa daga jihar Bauchi Najeriya mamba kungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saji turo da Sunusu Madattai da Magaran da Haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama Chelumi Galaba suka ce suna kira ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta gaggauta matsalar tashin farashin man fetur a gidajen mai na Najeriya daga ƙarshe suna fatan Allah ya sa wannan kira nasu kai ga inda ya dace a tashi lafiya amin summa amin Sakon mu na gaba ya fito daga Hamidi Kalalabuwa a jihar Difa. Ya sallama ya ce da fatan kowa yana lafiya, yana addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Niger da Najeriya har ma da ƙasashen Afirka baki daya. Amin summa amin. To abin da ya sauka kenan ga sakonnin masu sauraro. To kafin mu karkare shirin yanzu kuma ga labari amma a takaice.
A yau Juma'a Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kullar yarjejeniyar tsagai ta bude wuta da Hamas a Gaza, inji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargadin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. Babban jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da Isra'ila akan sabon shirin tsagaita bude wuta mai dorewa a Gaza, inji wani jami'in Masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba. A hali da ake ce kuma kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta harba makami mai linzami da makamin artillery akan ayyukan motocin sojojin Isra'ila a yankin da ake takaddama akai-akai iyakar ƙasar inda suka kashe wani farar hula na Isra'ila inji kungiyar da kuma sojojin Isra'ila. Hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayyukan motocin kwanton bauda ne dabda tsakiyar garin jiya Al-Hamis inda suka lalata motoci biyu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗi a yau Juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da ƙasar Rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turilin rana a daidai lokacin da ƙasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na Chernobyl a shekarar 1986. Dakarun Rasha sun kwace tashar makamashin nukuliya ta Zaporizhzhia da ke kudancin Ukraine a kwanakin farko na mamayar da suka yi a shekarar 2022. Bangarorin biyu na zargin juna akai-akai da yin barazana ga tsaron wurin cibiyar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da shirin mu na dare zamu dare karfe 9:30 a agogon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daidai karfe 8:30 a agogon GMT da Ghana. Kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga dan makoyan Gumel bisa aure da dansa Shamawili Muhammad da amaryarsa Aisha Abdullahi. wanda za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu da ƙarfi biyu na rana a masallacin kofar mai martaba sarkin Gumel. Allah ya bada ikon gudanarwa lafiya kuma bayan masu aure zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu kan Amadu Damba Baya ku makeri da yake maka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau Sa'id Hamdon. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa assalamu alaikum, amma ga shirin yau da gobe na nan tafi.